halin zaman ɗarɗarɗin da ake ciki a wasu yankunan Niger na daga cikin dalilan da ma'aikatan kamfanonin wayar sadarwa suka ce suna haifar da koma baya a wannan fanni, ganin yadda matsalar ke hana isar da kayan aiki a irin waɗannan wurare da ɗaya gefe yake fama da rashin kyawun hanyoyin mota. Malam Hashim Ali na mai magana da yawon kungiyar haɗin gwiwar ma'aikatan Airtel da Zamanicom Damu Africa.
Akwai wasu situation da ba su ɗauka an kwanta a yankuna na ƙasa wanda akwai insecurity, wanda ko ana so a je da gaugawa a yi aiki ba a yi ta a tashi a ci haka nan, dole sai an tsaya an shirya tare da sojawa da sauransu saboda a tashi a tai. Kai mun gani zonin da suka tambaya zono ne wanda ma'aikatan mu sun saba zuwa, mai ma'aikatan mu kullum suna mana kuka da ba son zuwa bane ba shi. Mai kana so ka je da a cikin hankwanciyar hankali ka yi aiki ka dawo a cikin kwanciyar hankali. Bancin wannan site diya wanda a cikin dajin da suke waje ne wanda babu kamar hanya ta zuwa, ana iya je a yi gyara yanzu, ana dawowa kuma wata sabon matsala ta dawo, sai an je an shirye-shirye saboda a samu a dawo.
Tsadar haraji yana daga cikin kalubalen da ke yi wa tafiyar kamfanonin wayar sadarwa tarnaƙi a Niger a cewar su.
Sektor umiyo duka societe kowa yana gani da ana kuka da pression fiscal, haraji ya yawa. Shekara gada ta huce rafin arsafi shi da kanci ya hudo shi societe kaɗan suka samu suka sa abin da ake kira embassy sama. Akwai kalubale da yawa wanda muke hwata a kama.
Dubban miliyan sefa ne hukumar RCEP ta caji kamfanonin da suka hada da Airtel Niger, Move Africa, Zamanicom da Niger Telecom, bayan da bincike ya tabbatar da korafe-korafen jama'a kan rashin ingancin layin wayar telefon da internet. To amma kungiyar ma'aikata ta buƙaci a sasanta.
Saboda mu a ma'aikata muna da mu ma buƙatotun wanda ya sa saboda situation in sector din take da wahala, muke ta hakuri bisa kan abu da yawa. Kuma ya ka zo aka ce cikin wannan mu muna nema mu samu mu shawo kan matsaloli, kuma aka zo aka kara mana nauyi na biyan abin kuma zai kawo matsala.
A bisa doka ma'aikatar kuɗi ta ƙasa ce ke da alhakin karɓar kuɗaɗen tarar da hukumar RCEP ta ci kamfanonin da ta kama da laifin saba ka'idar aiki wanda ya zama wajibi a zuba a asusun bitar mali. Haka kuma hukumar na da hurumin yin kashedi ko kuma ta baiwa gwamnati shawarar dakatar da aikin kamfanin wayar sadarwa har ma ta kai ga janye lasisi idan girman laifi ya tsananta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.